Baki. Mayang kuya. Takaddamar siyasar rikici tsakanin Isra'ila da Falastinu abace mai rikicin tarihi. Ko menene musabbabin wannan zaman doya da manja tsakaninsu?
Kana magana ne akan wata kasa wacce bata kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya da kuma wasu ƴanda su kuma kwata-kwata ba su da gata.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar din nan da ta gabata ne mayakan Hamas na Palestine suka kai wani gagarumi kuma mummunan hari a cikin yankin kasar Isra'ila. Harin da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin shekaru kusan 100 na takaddamar Isra'ila da Palestine. Wannan al'amari dai ya tada hankalin duniya baki daya. Irin yadda mayakan na Hamas suka kutsa kan iyaka suka shiga kasar ta Isra'ila a wurare daban-daban. Suka shammace kasar ta Isra'ila ba shiri. Duk wani dimbin tsatsauran tsaro da kasar take da shi. Gwamnatin Isra'ila dai ta ba da sanarwar cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar Isra'ilawa sama da 1,000. Yayin da rahotanni kuma suka bayyana cewa mayakan na Hamas sun kama wasu 'yan kasar ta Isra'ila kusan 150. To sai dai tun daga washegarin ranar kai harin, Isra'ila ta soma mai da kakkautan martani ta hanyar kai hare-hare ba kakkautawa a Gaza. Lamarin da ke ci gaba da kashe ɗaruruwan Falastinawa. A wata tattaunawa da abokin aikin mu Haruna Shehu Maraban Jos, masani kuma mai bincike kan lamuran siyasar Gabas ta Tsakiya, Muhammad Kaddam Sadiq da ke zaune a Dubai, ya yi fashin baki kan tarihi da yanayin wannan takaddama, inda ya soma da shi kansa harin na Hamas na baya-bayan nan.
To abu ne dai akwai tsohon dalili akwai kuma sabo, amma tsohon shi ya haifi sabon. A tsoho dai shi ne wanda shekarsa wajen kusan 75 yanzu. Na mamayar da Yahudawa suka yi wa yankin Falastinawa kuma suka kiro kasarsu a wajen duniya kuma ta goya musu baya shi ne har yanzu ake gwagwarmaya a kai. Wannan shi ne saboda haka Falastinawa kullum fatansu shi ne su kori wannan 'yan kamaguri zauna da 'yan mamaya su dawo da kasarsu. Wannan shi ne babba. A shi kuma ƙaramin wanda shi ma ƙarƙashin babban yake shi ne a wani kamar takun saka da aka samu kwanan nan da hukumomi ko kuma jami'an tsaron Isra'ila da suka je suka yi kutse a masallacin Al-Quds, masallacin Al-Aqsa na musulmi, wanda dama dai suna yi daga lokaci zuwa lokaci. To amma wannan shi ma ya jawo hankali kuma ya jawo Allah wadarai kuma an yi zaman tsattsar da dai sauransu. To akan wannan ne su ƙungiyar Hamas yanzu a matsayin ramuwa ne ga wannan takamaiman abin da ya faru suka yi ga ita Isra'ila da wannan matakin da suka dauka.
Wasu masu sharhi suna tunani wannan sabon rikici kila bai rasa nasaba da yadda musamman kasashen Laraba kwanan nan Saudiya suke kokarin daidaita dangantaka ko zumunci da kasar Isra'ila. Me za ka ce game da wannan?
Akwai wannan fassara-fassaran cewa wannan kamar wani kokari ne na yin zagon ƙasa ga wannan shirin da ake tunanin cewa zai faru tsakanin ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Isra'ila. Musamman aka yi la'akari da su mayakan na Hamas da su da 'yan uwansu na Islamic Jihad, an kalle su ne ta fuskar cewa kamar suna karɓar umarni ne daga ƙasar Iran, wanda ita kuma bayanai sun nuna cewa ba ta goyon bayan wannan kamar ka ce kokarin abin da ake tunanin za a samu na shiri tsakanin kasar Saudi Arabia da kasar Isra'ila. Saboda haka a irin fassarar wasu daga cikin masu ganin fassara abubuwan siyasar duniya na yau da kullum suke ganin cewa kamar wani abu ne wanda ita Iran din ta kamar a ce bawa su Hamas kamar irin kamar umarni za a ce ne ko wani abu mai kama da haka na daukan wannan matakin. Domin daukan wannan matakin tabbas zai iya kai ga Isra'ila ta yi abin da za ta yi, wanda haka kuma tabbas zai iya zagon kasa ga wannan shirin da ake tunanin yi. Musamman aka yi la'akari da cewa ita Saudi Arabia sharaɗin da ta sa na cewa samu wannan yarjejeniyar da Isra'ila shine a samu wani tsari tabbatacce wanda zai tabbatar da cewa alƙawarin da aka yi na samar da ƙasar Palestine mai cikakken yanci a kusa da ƙasar Isra'ila ya tabbata. To ana magana ne akan me zai tabbatar da wannan abin zai iya yiwa. To akan su ake a yanzu musamman aka yi la'akari da cewa wannan alƙawarin an yi su shekara gomomi da suka wuce amma babu wanda ya ci nasara.
Ta yi maganar alƙawura da aka yi shekaru aru-aru amma har yanzu an kasa wato cin musu. Me yasa aka kasa kawo ƙarshen wannan rikici ne?
Zai wuya gaskiya saboda me kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya da kuma wasu wanda su kuma kwata-kwata ba su da gata. Kana magana da Isra'ila wacce wata ƙasa ce wacce take da goyon bayan daukacin manyan ƙasashen duniya. Wayannan ƙasashen duniya kuma duk da irin bambanci na siyasa da ke tsakaninsu sun haɗu akan goyon bayan ƙasar Isra'ila sai dai wata ƙasar kawai tafi wata ƙasar zakewa. To wannan ƙasashen suna ganin cewa yau kusan shekara 80 ɗin nan Isra'ila tana yin rashin kulawa ko kuma in ce karya duk wasu ƙudurori na Majalisar Ɗinkin Duniya da kwamitin sulhu da sauransu wanda za su iya kai ga samar da ƙasar Palestina a kusa da su. Duk da cewa fa Palestina wannan yarda da suka yi cewa a samar musu da ƙasa kusa da Isra'ila sun sako daga kan bukatunsu kusan kashi 80 cikin 100. Domin bukatunsu na farko shine a share ƙasar Isra'ila ta ba su ƙasar su gabaki daya. Wannan shine tunaninsu na farko. A kansu aka yi yakoki har zuwa 1967. Daga baya ne kuma da matsi yayi matsi suka yadda akan cewa to ƙasashen duniya suka yi musu alƙawarin cewa idan kun yadda da ƙasar Isra'ila to mu kuma ƙasashen duniya za mu tsaya mu ga cewa an samu muku da ƙasar ku mai cikakken iko a kusa da ƙasar Isra'ila. Wanda tun farkon 1990 aka yi wannan yarjejeniya a Oslo, ƙarƙashinta aka yi abubuwa da dama da sunan cewa zai kai ga samar da ƙasar Palestine. Duk da cewa sun yadda da kashi 20 ne kawai cikin 100 fa, amma shi ne a kashi 20 da wani abu cikin 100 ɗin har yanzu shi ne ya gagara yau kusan sama da shekara, kusan shekara 30 kenan tunda aka yi yarjejeniya a Oslo sama da shekara 30. Kuma a matsayin wai ana so a kai ga wannan burin ne. Wannan rashin adalcin da rashin kulawa ƙasashen duniya da kuma ci gaba da Isra'ila da take yi na yi wa abin zagon ƙasa shi ne ke haifar da irin wannan tunanin na samarin Falastinawa, saboda duk sanda mutum ya rasa fata na alkhairi to zuciyarsa za ta iya haifar masa da tunanin komai. To akan wannan iya wannan tunanin fa a kansa wai shi ne ya gagara a samar da ƙasar Falastinu mai cikakken iko a kusa da ƙasar Isra'ila.
To ya kake kanin abin nan gaba, kana gani abu ne da za a iya kawo ƙarshen shi ko ko haka za a ci gaba da zama?
Zai yi wuya Isra'ila gaskiya ta yadda ai haka, musamman aka yi la'akari da manyan 'yan siyasa irin su Benjamin Netanyahu da suke ƙara samun karɓuwa a siyasa ƙasar Isra'ila da makamantansu. Domin waɗannan irin 'yan siyasar su asali ma ba su yadda da wannan yarjejeniyoyin ba gaba ɗaya, har sa musu hannun da aka yi ba su yadda da su ba a zahiri. Saboda haka su abinda suke magana suke so shine abu ya ci gaba da zama a haka a yanda ake din nan, abinda ake ta sai cisko ya tabbata a haka dindindin. To mutukar kuma wannan abin ya tabbata a haka dindindin zai ci gaba da haifar da irin waɗannan karan daga lokaci zuwa lokaci, kuma zai ci gaba da haifar da samar da wasu ƙasashe wanda suke amfani da halin rudanin da ake ciki a wannan bangaren wajen cimma su kuma manufofinsu na siyasar duniya da kuma ƙarfi na yankin gabas ta tsakiya da suke fafutuka a kansu a tsakanin ƙasashe da makamantansu. Ganin hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo ƙarshensa abu ne mai matuƙar wahala a kai la'akari da halin da ake ciki yanzu. Babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa lalle a zo a yi wannan abin, domin da a ce kasashen kawai na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su kadai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan ya yiwu, babu abin da fi shi sauki.
Saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawar. godiya ga abokin aiki Haruna Shehu Maraban Jos sai dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Mustafa Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.